بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شعبك وقوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة نرحي كرادب داد دليه دود أربعين دبيو wanda yazo daidai da 29 ga watan 4 a Gregorian calendar 2021 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Juma'a na Miyetti da kenan cikin fadar jihar Gombe a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul rahman kuma mun kwana a number aya ta 24 za mu tashi kan number aya ta 25 haka ne alramma 26 za mu tashi kan number aya ta 26 kafin alramma ya ja mana inda za mu tashi akwai tambayoyi guda biyu da suka dan jima ni ma ban san da su ba sai dazu so za mu amsa su kafin mu ainihin wato ci gaba me tambaya na farko yana magana ne a dunkule dan doguwar rubutu ya kawo bai kamata sai mun karance shi ba amma a dungula abin da yake tambaya dangane da shi Allah ne ya jarrabe shi da yawan fitar da mazi idan yayi magana da yamace ko daidai da naminci ɗaya ne to sai ya daga baya sai ya ji wani abu na ruwan mazi ya fita a cikin wandan shi to abu na farko yana tambaya akan ya zai yi ne hukuncin wannan mazi yana da hukunci ne kamar na fitsari ana idan ya taba ka ko ya taba jikinka na farko zaka yi sarki na biyu kuma inda ya taba zaka yi ya fa masa ruwa wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu yana tambaya dangane da matsayin azumin sa to na farko dai gaskiya mutumin da ya san yana da matsala na jarrabawa ta sha'awa wajibin sa ne ya nisanci duk wani abin da zai dinga tarmar da sha'awa tun daga abin da ya shafi kallo ko abin da ya shafi magana ko wani a makamancin haka mawaƙi na cewa kam nazratun fatakat fi qalbi sahibiha fatka sihami bila qawsin wala watari yace al mar'u ma dama za aynun yuqallibuha fi a'yun al ghayb mawqufun ala qadari yace tasurru muqulatuhu ma darra min hijatuhu la marhaban bi sururin adad al darari ma'ana dai idan mutun yana yawan kallace kallace ko yawan magana da mace kuma yana da matsala na karfin sha'awa to ana ji ya masa matsala kar ta samu azumin shi amma dai mazi baya karya azumi bil haqiqa da fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma Allah ya shirye mu baki daya mai tambaya na biyu shi ma ya dogo ya biyo dogo rubuto dogo takarda amma dai abin da yake tambaya abubuwa ne guda biyu na farko yana cewa a ja hankalin mutane da kuma a faɗu me hukuncin kalmar RIP lokacin da mutun ya rasu za ka ga an sa hotansa an rubuta RIP ma'ana rest in peace wato ka huta cikin aminci bi ma'ana dai kamar an yanke hukuncin kawai yana cikin aminci kenan in ka dauki kalmar yadda fasara zai baka rest in peace ka huta cikin aminci to asali dai na farko kalimatun arniyatu arna ne suke amfani da wannan kalma ta rest in peace ko yawa saboda haka bai kamata musulmi ya dinga amfani da ita ba dangane da sakawa hoton wani musulmi cewa rest in peace na biyu kalmar ma'anarta shine kamar yadda na faɗa kamar an yanke hukuncin kawai kai kana cikin rahama ko kana cikin abin nan shi kuma musulmi abin da ya sani idan mutun ya rasu sai dai a ce Allah ya ji kanshi ko don haka sai dai kai amfani da kalmar ko may Allah forgive him Allah ka gafarta mishi ko ba haka bane ko Allah forgive him Allah ya gafarta mishi ko Allah forgive you Allah ya maka rahama ko ya gafarta maka to wannan babu laifi amma rest in peace gaskiyar magana ba ta yi daidai da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama. To amma akwai kalma ta biyu da rubutu wanda yawanci ita ma ana amfani da ita, shine may wasaul rest in jannah ko may wasaul rest in peace. To wannan ita gaskiya babu wata matsala, domin kalmar may a turanci yawanci tana nufin abinda bai tabbata ba, ma'ana kamar ana ma fatan samun rahama a gidan aljanna ko. To wannan ba zai zama da matsala ba mutum in yayi amfani da ita wajen yana nema wa wani rahama ko gafara Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma RIF ko RIF da mutane suke rubutawa rest in peace, gaskiyar magana a nisance shi, domin kalma ce wanda yawanci wanda ba musulmi suke amfani da ita, kuma ma'anarta ta hakika kamar tana nuna an yanke hukuncin wannan mutum kamar ma ya samu rahama ta Allah, wanda kuma tsammani ne ake yi, ana kyauta tamar da to da tsammani. An gane magana da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya amsawa. To sai kuma inda za mu tashi, kamar yadda muka faɗa, za mu tashi a nambar aya ta 20, mun kwana a nambar aya ta 25, za mu tashi kan nambar aya ta 26. Mai Allah ya ci alaran ma.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الله سبحانه وتعالى يتي كل من عليها duk wanda ke kanta gaba daya kato kan, wannan ita ce Bahaushe yake ce mata kullu kutiya, ma'ana ta game kowa da komai. Kullu man alaiha, duk abin da ke doran kasa gaba daya, fanin zai kare ko mai karewa ne. Komai da ka gani a duniyan nan za a wayi gari babu shi ya tafi lahira. Kullu man alaiha fa, duk abin da ka gani a duniyan nan za a wayi gari ya tafi lahira sai kuma tashin alkiyama. Wa yabqa wajhu rabbika, abinda zai wanzu shine fuskar Ubangijinka, dul jalali ma'abocin girma, wal ikrami da kuma ainihin wato karamci da girma da martaba. Sai wannan ya nuna abubuwa guda uku, waɗannan ayoyi zuwa hudu suke karantar da mu. Abu na farko, suna nuna mana babu wani ɗan adam a duniya da zai saura. Yasa a wani guri yake cewa kullu shay'in halikun,
illa wajhahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un.
Kullu shay'in halikun, duk wani abu da ka gani mai hallaka ne, illa wajhahu, sai fuskar Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul hukmu, gare shi hukunci zai koma gaba daya. Wa ilayhi turja'una, kuma zuwa gare shi za a maida ku gabaki daya. Dan haka babu wani abu a duniyan nan da zai saura, duk da mutum da aljan da kwari da tsirrai da dabbobi da ruwa da wuta da kasa, kai kasar kanta Allah ya ce za mu nade ta. Yawma nadwi as-samaa,
yawma nadwi as-samaa ka qayyisijilli lil-kutub kama badana awwala khalqi وعداً علينا إنا كنا فاعلين.
الله يتي يوم ندوي السماء رانا ندام ندي سماء كطي السجل للكتب أو تقراء كطي السجل للكتاب كمر يد من رجستا يكي ندي رجستا ك kamar yadda mai takarda idan ya gama karantawa ba yana nade ta haka ya nannade sa aljihu ba, Allah ya ce haka zamu yi wannan saman gabaki daya. Yawma natwis samaa ka tayyi sidilli lil kitab ko lil kutub, Allah ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'idu, kamar yadda muka kage halitta a farko to haka zamu dawo da ita lahira. Ma'ana yadda Allah ya yi ka aka yi cikin ka aka haife ka ka girma kai rayuwarka, imma ta kafirci imma ta musulunci, imma ta alheri imma ta sharri, imma ta takawa imma ta sabo, ka gama ka tafi, to kamar yadda aka yi haka to haka kuma za a tada kai a gobe kiyama. Kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu, Allah ya ce wa'adan alaina, wannan alkawari ne muka dauka wa kanmu, inna kunna fa'ilina, mu su Allah mu ne masu aikatawa, ba wani bane zai aikata, mu din mu muka fada kuma mu ne masu aiwatar da abin da muka fada. An gane magana da kyau ko? Saboda haka duk duniya kowa za a wayi gari babu shi, dan adam da aljani, mutum da dabba, kwari da tsirrai, kiyashi tururuwa, komai da ka sani wallahi za a watsa gaba ɗaya duniyar nan, zaka ji ta shiru, zaka ji ta tsit, zaka ji ta gum, ba wanda yake motsi a cikin ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan rana ne fa ranar ainihin wato ta an samu matsala, wanda duk bai tafi akan layi mai kyau ba to ya samu matsala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan rana da Allah yake cewa a ranar zai karar da komai, Allah madaukakin sarki ya taga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaya wannan ranar za ta kasance. A wani guri yace yas'aluka an-nasu 'anil sa'a,
yas'aluka an-nasu 'anil sa'a qul inna ma 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba.
Yace yas'aluka an-nasu 'anil sa'a, mutane suna tambayar ka dangane da as-sa'atu, ita ce tashin alkiyama. Yas'aluka an-nasu 'anil sa'a, mutane suna tambayar ka dangane da as-sa'atu, ita ce ainihin wato ranar tashin alkiyama. Kul ka ce musu innama 'ilmuha 'indallahi, sanin yaushe wannan ranar za ta zo yana gurin Allah, ba wanda ya isa ya faɗa maka yau kiyama za ta tashi. Mai kokari shine wanda zai faɗa maka kaɗan daga cikin alamominta, ko dai alamatu sa'a as-sughra ko kuma alamatu sa'a al-kubra, sai dai ya faɗa ma kaɗan daga cikin alamomi, amma maganar ga ranar da za ta tashi babu wanda ya sani. Kul ka ce musu innama ilmuha inda Allah, sanin yaushe za a yi wannan ruguntsumin yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, wa ya sanar da kai ta iya yiwuwa wannan kiyamar ta zama tana kusa. Wato Allah ya yi ta faɗin cewa kiyamar nan tana kusa, yasa babu gauraka sama da wanda ya sakankance cewa wai kiyama tana da saura. Tun shekara 1000 da wani abu Allah yake ruwan ayoyi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, yana gaya masa cewa alkiyamar nan ta kusa, yana cewa azifatil azifa,
azifatil azifan laysa laha min dunillahi kashifa,
yana ce masa azifatil azifa, mai kusantowa fa ta kusanto, mai karatowa fa ta karato, mai fazuwa dab ta zo dab, shaura kirs a ainihin wato tashi da ita. Laysa laha min dunillahi kashifa, ba wanda ya isa ya gane yaushe za ta faru in ba Allah ba, amma fa ta kusa. Yace asa amrullahi fala tasta'jil,
ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun,
ata amrullahi yace al'amarin Allah ya zo, fala tasta'jiluhu, amma kar ku yi gaggawa da shi, kar ku gaggauto shi cewa ya shigo, a'a amma dai ya kusa ya zo. Allah ya ce subhanahu wa ta'ala, tsarki ya tabbata ga Allah, ɗaukaka ta tabbata ga Allah, amma yushrikuna, gabarin abinda suke shirka da shi. Allah ya ɗaukaka gabarin abinda ake masa shirka ko ake masa tarayya ko ake hada shi da shi cikin ainihin wato bauta. Yace ikta rabatis sa'atu,
bismillah الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر
اقتربت الساعة القيامة تاقصى وانشق القمر دومو وطاياساكي يتي وإن يروا آية
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر
وإن يروا آية الله يتي إذن سكا قوات آية يؤردوا سيس كودا كي سكس فهمتيتا سكس لورد إتا سكس كي نزري زوا كريتا ويقولوا أبو مادا سكي فتاحي ستي سحر وانا عيسا فيني مستمر wanda zai zo ya wuce kawai ku bar shi kawai zai zo ya wuce ba wani abin daga hankali bane ba wani abin tada hankali bane wannan ai sihiri ne tsafi ne wanda zai zo ya gifta haka kafirai da makiya Allah da masana waɗanda suke masana duniya ba lahira ba haka suka dauki al'amarin tashin alkiyama amma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cewa akwai lokacin da wannan duniyar za ta zama abin da ake kira kwangwarami abin da bahaushe yake ce masa kwangwarami ma'ana abin da ba komai a ciki kamar garwa ne lokacin da take cike da ruwa ko mai in ka take ta heka jijjim dum dum hakan nan amma lokacin da aka tsiyaye abin da ke cikin ta in ka harbe ta da kafa sai ka ji gwangwararan hakan nan ta tafi ta je ta fadi ma'ana ba komai yanzu a cikin ta to akwai lokacin da duniya za ta kasance ainihin wato tana cikin wannan yanayi yasa hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi Allah ya hada mu da Jabir a cikin Jannatul Firdausi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan yazo yana yi wa mutane khutba akan tashin alkiyama ihmarra aynahu idanun manzon Allah za su ja wa ala sautuhu muryar annabi ta daukaka ya dinga magana da karfi da power wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu fushin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tsananta ya qulu kaje yana cewa sabbahakum wa masakum sabbahakum wa masakum ibadallah heka ji ya ce bu istu ana wasa'atu kahataini an turo ni da ni da tashin alkiyama kamar waɗannan yatsu guda biyu faqatarana baina usbu'aihi as-sabbaha wal wusba sai annabi ya hada tsakanin yatsun sa guda biyu me tasbihin nan da kuma wannan ta tsakiya imamu muslim ya rawaito hadisin Allah ya hada mu da shi a aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jan hankalin mutane yana gaya musu yana cewa ku yi hankali da ubangiji ku yi hankali da Allah ku yi hankali da lamarin Allah kiyaman nan ba ta da date ba ta da time ba ta da lokaci yanzu nan Allah zai iya tada ita yace wa ma amru sa'ati
wa ma amru sa'ati illa kalam
yace wa ma amru sa'a al'amarin kiyama fa bai kasance ba illa kalamhil basari aw huwa aqrab face kamar kiftawar ido kai in kaga dama ma kace wallahi bai kai kiftawar ido kusanci ba dan Allah ya kifta idan ka yanzu bawan Allah ka ware min abin da ke tsakanin haduwar fatun guda biyu da kuma rabuwar su wannan tazaran lokaci aka samu Allah ya ce to idan ya tashi ta da kiyama yadda ka san haka zai gama da duniya gabaki daya yasa ya ce bali sa'atu maw'iduhum
bali sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amr
bali sa'atu
amruna illa wahidatun kalam
yace bali sa'atu maw'iduhum bari dai kiyama ita ce lokacin gamuwa da su kiyama ita ce lokacin hadawa da kafirai da ruguntsumawa da arna da makiya Allah da munafukai da mugayen mutane Allah yace kiyama ita ce lokacin gamuwar mu da su wa sa'atu ita kwa kiyama adaha tafi firgitarwa tafi razanarwa tafi firgitarwa wa amaru kuma tafi daci wajen azaba da bala'i Allah yace wa ma amruna lamarin mu fa bai kasance ba illa wahidatun face kwaya daya ce tak kalamhin bil basar kai ka ce kiftawar idan yasa yace wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul hudud
wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mudrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun
Allah yace wa yawma taqumu sa'a ranar da sa'a za ta tsayo ita ce kiyama kenan jama'a yuqsimul mujrimuna arna mutanen banza makiya Allah da masu kangarewa tafarkin Allah zasu rantsi da Allah malabithu ghaira sa'a basu zauna a wannan duniyar ba face bai wuce zaman awa daya ba saboda tsabar rugun tsumin da za a shiga da tsabar tashin hankalin da za a shiga da tsabar hayaniyar da za a shiga da tsabar azabar da kafiri zai gani Allah subhanahu wata'ala yace mutun zai ga kiyamar yadda ka san awa daya a duniya sannan aka taho da lahira haka zai kalla yuqsimul mujrimuna ma la bifu ghaira sa mujrimai za su rantsi da Allah cewa abinda suka zauna a duniya wallahi bai wuce sa'a daya ba saboda me saboda hi wannan dadin na duniya fa wallahi wallahi ba dadi bane idan ka kwatanta shi da dadin lahira haka kuma duk wata wahalar duniya da ka ganta ba wahala bace in ka kwatanta ta da wahalar lahira yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mutumin da yafi kowa jin dadi a duniya yafi kowa walwala a duniya yafi kowa wadaka yafi kowa watayawa da shakatawa a nan duniya amma kuma bai bi Allah subhanahu wata'ala ba bai bi sunnar annabi Muhammad ba bai bi tafarkin Allah ba duk abin da Allah ya tsara masa na rayuwa da addini yaki idan aka zo da shi Allah yace manzon Allah yace sai a dauke shi sai a tsoma shi a cikin wuta ana tsamo shi sai a tambaye shi da Allah akwai wani abu da ka taba ji mai suna dadi a duniya sai ya ce mala'ika tuna mun sunan me kace ma dadi kace ko me ni ma na manta ma da sunan ma'ana sunan dadin ma ya manta da shi ballanta na dadin kai shi saboda me saboda ya biye wa dan dadin duniya dan ka dan yayi ta saba wa Allah subhanahu wata'ala yayi ta saba wa subhanahu wata'ala dan haka da yaje ya gamu da rugun tsumin lahira na sakan daya sai ya mantar da shi gabaki da dadin duniya manzon Allah ya ce za a zo da wanda yafi kowa shan wahalar duniya yafi kowa talauci yafi kowa fatara yafi kowa rahin walwala yafi kowa rahin samun yadda zai yi a rayuwa amma wannan bai hana shi bin Allah subhanahu wata'ala ba saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kan cewa mutane guda uku Allah ba zai musu magana ba ba zai saurare su ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi a gurin Allah subhanahu wata'ala daga cikin su akwai at-tayyibud dani mutum ne wanda ya tsufa amma mazinaci mazinacin mutum gahi da dattijantaka gahi da zina gahi da fasikanci mutum nabi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al-malikul kadzdzab wa al-malikul kadzdzab mai mulki amma makaryaci yace wa mutane zai kawo tsaro kuma ba zai kawo tsaron ba yace mutane zai wartaya musu da abinci da ruwan sha kuma ƙarya yake yi ba zai musu ba duk maganar da za ta fito a bakin sa a cikin kaso 100 kaso 85 zuwa 90 ƙarya yake yi kawai ya faɗa ne dan ya yardar da ku shi dan ya gamsar da ku lamarin sa dan ku amincu da shi ku jefa masa ƙuri'a ku zabe shi amma bil haqiqa idan ya hau kujerar watsar da ku zai yi wanta kalar da ku zai yi duk alƙawarin da ya muku da duk maganganun da ya faɗa zai yi muku ƙarya yake ba zai aikata ba yace wannan mutumin la yanzuruhu Allahu yawmal qiyama Allah ba zai kalle shi ba a ranar kiyama wala yuzakkihi Allah ba zai tsarkake shi ba walahu azabun alimun kuma yana da azaba mai radadi a gurin Allah mutun na uku daga cikin waɗannan mutane al-ailul mustakbir shine talakan da bashi da kwandala amma baya bin Allah baya bin manzon Allah ga girman kan tsiya idan ka ce masa assalamu alaikum sai ce maka barka dai ma'ana wai yafi karfin ya amsa ma sallama sai dai ya ce barka zai wuce gungun mutane suna zaune amma ba zai iya ce musu assalamu alaikum ya je a gaisa ba abin da ya dame shi saboda girman kansa ya hana shi ya ga girman Allah kuma ya hana shi ya ga girman sunnar annabi ya hana shi ya ga girman abokan zama wannan duka yana daga cikin abin da idan mutum ya kuskure ya zunta kansa a cikin irin wannan rana ba tare da yayi mata shiri ba wallahi tallahi zai yaba wa aya zaginta saboda haka wannan rana rana ce mai tashin hankali rana ce mai matsala a ranar ne Allah zai tafiyar da duwatsu jama'a duwatsu da kake gani wallahi Allah zai tafiyar da su Allah ya ce wayas'alunaka 'anil jibali
wayas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadhuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta.
Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali, suna tambayar ka dangane da duwatsu. Faqul, ka ce musu yansifuha rabbi nasfa, Allah zai tafiyar da su tafiyarwa, Allah zai shafe su shafeha shafewa. Fa yadharu haqa'an, sai ya bar kasar a matsayin fako safsafan ga ta madaidaiciya. La tara fiha iwajan wala amta, ba za ka ga wata karkata ko wani rami ko kwazazzabu ko wata kwana ba. Wallahi ranar Allah zai maida kasa sambin, duk wannan ramukan da kuke gani yanzu a cikin gari, Allah ya ce za mu maida kasar lebur, ba za ku ƙara ganin shi ba. Waɗannan duwatsun da ake gani a kakkafe, idan ka kama hanyar Abuja, hanyar Jos, hanyar kaza, hanyar Adama, ka ga manya-manyan duwatsu. Allah ya ce wallahi za mu lebur da kasar, babu wani tudu, babu gangare. To ranar da ka ga wannan ta faru, to lalle wannan rana ranar kiyama ta zo. Shi yasa a wani guri yake cewa fa inna ma hiya zajratun,
fa inna ma hiya zajratun wahidan fa idha hum bisahira.
Allah yace fa inna ma hiya, sani dai ita wannan kiyamar, zajratun wahida, tsawa ce kwaya daya. Daga Allah yace kai kowa ya watsi, wallahi tallahi an gama. Zajratun wahida fa idha hum bisahira, sai kaga mutane kawai suna fitowa kan doran kasa, wanda suke duniya sun mutu, wanda suke lahira kuma suna furgutowa akan doran kasa. Fa inna ma hiya zajratun wahida, fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bisahira. Yasa Allah ya tunatar da mu wannan kiyama, yace fa kaifa tattaquna in kafartum,
fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yad'alu al-wildan shiba as-sama'u fadhirun bihi kana wa'duhu maf'ula.
Na'am.
Inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila.
Allah ya ce fa kaifa tattaquna, ta yaya za ku iya kare kanku, ku tsare kanku, in kafartum, in har kun kafirce wa Allah, in har kun ki ku bi manzon Allah, in har kun ki ku bi sunna, in kun ki ku daina shan giya da caca da luwadi da zina da zamba cikin aminci da cin amana, in kun ki ku daina ƙara zero a office, in kun ki ku kawo tsaro a ƙasa lokacin da ake kashe bayin Allah, ake murƙushe su, ake kwace dukiyoyinsu, in kafartum, in kun kafirce wa dokokin Allah da tsare-tsarensa, fa kaifa tattaquna, ya za a yi ku kare kanku, ku tsare kanku, yauman, ga wata ranar da ya ja'alu wulidana shiba, wanda take sa jinjiri yayi mai yayi furfura. Ranar da za ta sa jinjiri yayi menene? Yayi furfura. Jinjiri, jama'a, jinjiri fa, wulidan, ƙananan yara wanda ba su kai balaga ba, Allah ya ce za su furfura a wannan rana. Ya za ku tsare kanku da bala'in wannan rana idan ba ku ji tsoron Allah ba, idan ba ku kare kanku daga ayyukan sako da zunubai ba, idan shuwagabanni ba su ji tsoron Allah wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwalar bayin Allah ba. Jiya ko shekaran jiya, sanatan jihar Imo ne ina jin, ko jihar Kogi, ina ne jihar Jino Malai, Naija ne ko Kogi ne? Kogi state. Kogi state. Sanatan da ya maye gurbin Jino Malai shekaran jiya ya miƙe a majalisa, wallahi yana diri akan abin da ke faruwa a Najeriya, har yana kuka. Wannan mutumin ko ba musulmi bane? Ba musulmi bane. Bai shaida la ilaha illallah ba, Muhammadur Rasulullah. Bai shaida manzancin manzon Allah ba. Baya kallon gabar yana sallah. Ba abin da ya dame shi da Alkur'ani, ba abin da ya dame shi da sunnar Annabi Muhammadu. Amma wallahi shekaran jiya idan ka gan shi yana diri a majalisa, za ka ɗauka cewa zai fasa majalisar dai gaba ɗaya. Yana cewa ana ta kashe mutane a ƙasa. Ya ce wallahi idan dai har ba za a ɗau mataki akan abin da ke faruwa a ƙasar nan ba, ya ce bai ga amfanin wannan majalisar ta ba. Kowa ya koma gidan ubanshi, a saki a kwaɗo a kulle majalisar gaba ɗaya. Ya ce ba ta da wani amfani. Kowa ya tashi ya koma garin su, ya koma jihar su, a kulle majalisar. Yace mutane ba su da kwanciyar hankali akan hanya, ba su da kwanciyar hankali a kasuwanninsu, ba su da kwanciyar hankali a gidajensu. Yace south south ana kashe mutane, south east ana kashe mutane, south central ana kashe mutane, north east ana kashe mutane. Yace ko ina a kasar nan babu inda ba tsiya yadda jinin bayin Allah ake ba. Yace me ya amfani mu muna matsayin shugabanni, kafiri ne. Yana cikin magana ya rushe da kuka dan Allah jama'a. Yanzu wannan shi ya kamata ya tashi ya kare maganar abin da ya shafi jinin da zubar da jinin mu, ko kuma namu ne ya kamata ya tashi, namu ne ya kamata ya tashi. Kuma wannan shi ya kamata ya zubar da hawaye saboda bakin ciki da damuwar abin da ake mana a kasar nan. Ko namu ne ya kamata, musulmi wanda ya san hukuncin zubar da jini ya kamata ya zubar da hawaye akan wannan, namu ne ya kamata. Ko da yake alhamdulillah Allah ya saka wa sanata Sa'idu Ahmad Alkali, shi ma naga video clip din sa, ya tahi yayi jawabai sosai, ya nuna cewa mun ci amanar ƴan Najeriya, mun ci amanar shugaban kasa ya ci amanar ƴan Najeriya, ƴan majalisu sun ci amanar ƴan Najeriya, idan ba su dauki mataki wajen dakile kashe-kashen da ake mana ba, to kaga shi ma tunda yayi abin arziki dole mai masa fatan alheri ko Allah ya saka mishi da alkhairi. Akalla ya tahi yayi jawabi, ya nuna matsayin sa a matsayin sa na dan Najeriya, a matsayin sa na wanda yake wakiltar bayin Allah, ya tahi yayi jawabi akan cewa kashe-kashen da ake mana ba a yadda ba, ya kamata a dau mataki akan sa. To na rantsi da Allah, da wanda aka kashe, da wanda ya kisan, da wanda ainihin wato menene yana gani aka bari aka yi kisan, da wanda zai yana da ikon daukar mataki ya iya dauka, da wanda ya sayi bindigar, da wanda ya kawo harsashi, da jami'an tsaron da suka bari abin ke faruwa, da munafikan masu zama akan bodar kasashenmu wanda ake shigo da makamai da koma waye, wallahi balis sa'atu maw'iduna, kiyama ita ce mahadarmu, wallahi za mu hadu a filin tashin alkiyama. Duk wanda yana da abin da ya kamata yi akan abin da ke faruwa a kasar nan yake yi, balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amr, wallahi kiyama tana jiran kowa jama'a. Wannan ranar da muke magana ba ni da nake karantawa ne zan je ranar kadai ba, ba alaran ma dake jan ayoyi ne zai je ba, ba kai da kake sauraro na ba kadai, wallahi kowa sai ya je, kowa sai ya je wannan lahira, kowa sai ya je wannan kiyama, kuma kowa sai ya tsaya matsayin da Allah ya bashi sai ya amsa tambayoyi akan su. Saboda haka ba daidai bane ana kashe mutane ana zubar da jinin bayin Allah, kasa tana kara dagwalgwalewa, tana kara yamutsewa, tana kara dagwalgwalewa, kuma sannan ayi shiru a zubawa shugabannin ido, wannan zalunci dole ne a fada musu, kuma dole su tsoron Allah su dauki matakin da duk ya dace wajen kare lafiya da dukiyoyi da kuma rayukan bayin Allah. Wallahi tallahi Allah ba zai bari ba wannan abin ya ci gaba da faruwa daga cikin mutanen da ake kashe wannan, watakila akwai mujabud da'awa, akwai wanda idan ya roki Allah abu Allah na amsawa, ta iya yiwa kafin ya mutu ya ce ya Allah gashi an kashe, za a kashe ni cikin zalunci, Allah kar ka bar wanda suka kashe ni su zauna lafiya, wallahi ba za a zauna lafiya ba. Saboda haka kowa zai mutu, kullu tabibi takhattafathu yadur rada, ya shafiyal amradi man ardaka, kullu sahihi naja wa ufiya ba'da ma ajazat fununut tibbi man najaka, matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa manishtara, da likita da mai bada magani da mai sayo maganin da koma wane ne da mai gwaji, duk kowa zai mutu. To haka da mu talakawa da masu kira ga Allah da shugabanni da koma wane ne, wallahi tallahi zamu bar wannan dandamalin kasa, zamu koma zuwa ga Allah. Al-Imam Al-Qahtani yace yawmul qiyamati law alimta bihawlihi la fararta min ahlin wa min awtani يوم تشققت السماء بحوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يتي يوم القيامة لان القيامة لو علمت بحوله دا كاسم بلاقين دا كي تكين تاشن القيامة لفررت من أهل ومن أوطاني. والله دا كا قدوة جدنكو كا قدوة إيالانك كاجي كا إند دا كبوتا والله حركة موت. يتي يوم وتراناتي تشققت السماء بحوله رانت دا سمزات دداري ذات تطلقي zata bindiga zata watse ta tarwatse saboda bala'in da ke cikin wannan rana. Yawmun tashaqqaqat as-sama'u bihawlihi, yace wa tashibu fihi mafariqul wildani, ranar da makwarkwadar yaro jinjiri, kanyar yaro jinjiri zata fitar da furfura, ba shi da hekaru masu yawa amma furfura ta furo masa saboda bala'in da yake cikin wannan rana. yes ya sa yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati
lillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim yawma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid.
Allah yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane gaba ɗayan ku. Kaga anan Allah sai wajjahar da kiran ma zuwa ga musulmi da ma wanda ba musulmi ba. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ittaqu rabbakum, ku ji tsoron Allah mahaliccin ku. Sai ce inna zalzalatas sa'ati, inna harfu nasbin ne wat tawkik, zalzalata ismu inna mansubun wa ala matu nasbihi alfatahatu zahira ala akhiri. Inna zalzalatas sa'a, kai daga jin zalzala, zalzala idza zulzilatil ard, kai daga ji ka san akwai bala'i billahi lazi, ko baka iya larabci ba aka ce ma inna zalzalatas sa'ati, wallahi ka san cewa babu lafiya. Inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim, girgiza da kuma raurawar ranar tashin alkiyama abu ne mai girma. Allah ya ce yawma tarawna hatta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at, ranar da zaka ga mai shayarwa ta fizge dan da take shayarwa ta jefar da shi. Kai ka duba yadda uwa take san danta, ka duba yadda idan yaro ya tsala ihuwa daki yadda uwa take tuntube da gudu wajen ta je ta dauko shi ta damfara shi a jikinta dan ta ba shi nono. An taba samun wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kama fursunonin yaki, to a ciki akwai wata mata ga ƴanta, ashe an raba ta da dan yana cikin taron jama'a. Wannan mata ta kai mari, ta kai gauro, ta shiga, ta fita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani me yake damun matan nan ne? Aka ce ya Rasulullahi, ai tana da dani kuma ta rasa inda dan yake, tana so ta ganki ta bashi nono. Sai aka ce ku je ku bata. Manzon Allah ya ce ku je ku dauko dan ku bata. Aka ce aka laluba, aka dauko jinjirin, aka danka mata, ta dan farashi da jikin kirjinta yana shan nono. Sai Annabi Muhammad ya kalli sahabban manzon Allah yace a tarawna hadhihi tarihatun waladaha fil nar, yanzu kuna ga wannan mata da take tausayin wannan yaron za ta iya dauka sa ta wulla shi a wuta? Suka ce ya Rasulullahi, yadda matan take tausayi, ka duba yadda ta kasa samun nutsuwa har san da aka dauko jinjirin aka bata sannan ta samu nutsuwa, ta yaya za a yi ta jefa shi a wuta? Sai ya ce lallaha, to wallahi ina mai sanar da ku al'ummar musulmi, Allah, Allah madaukakin sarki arhamu li ibadihi min hadhihi bi waladiha, Allah madaukakin sarki yafi tausayawa bayi sama da yadda wannan mata take tausayin danta. To amma duk da wannan Allah ya ce yawma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ranar da mai sharwa za ta fire cire abinda take sharwa ta wurgar da shi. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, ranar da mai ciki lokacin nakuda bai yi ba, ana gudun famfalaki a haka za ta haife shi, ana gudun famfalaki haka za ta haife shi. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, Allah ya ce wa tara an-nasa sukara, zaka ga mutane suna cikin maye, suna magagi, suna bugar junansu, suna faduwa, suna tashi, za ka dauka cewa sun bugu ne, sun yi marisa, sun shakafsu. Allah ya ce wa ma hum bisukara billahi allazi la ilaha illa huwa, ba maye suka yi ba, ba abin shaye shaye suka sha ba, walakinna azaballahi shadid inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, yace abin da ya jefa mutane cikin wannan hali azabar ranar tashin alkiyama ne. Ya kai bawan Allah wannan irin tashi, wannan irin tanadi kai wannan tashin alkiyama. Allah ya ce fa idza nuqira fil naqur,
fa idza nuqira fil naqur fa dhalika yawma idhin yawmun 'asir 'ala al kafirina ghayru yasir.
Allah ya ce fa idza nuqira fil naqur, idan muka yi busa a cikin kaho, fa dhalika tu wannan yawma idhin, wannan rana yawmun 'asir, rana ce akwai bala'i, akwai wahala, akwai kunci a wannan rana. Alal kafirina ghayru yasir, wannan ranar dangane da kafirai ba rana ce mai sauki ba, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa Imam al-Qahtani yace yawmun yaji'ul muttaquna li rabbihim nujuban wafdan ala nujubin min al-iqbani, yace wayajiul fihi almujrimuna ila laza yatalammazuna talammuzan atashani yace yawmun rana ce yajiul muttaquna li rabbihim masu tsoron Allah masu bin tafarkin Allah masu kula da dokokin Allah wanda basu yadda shedan da hayaniyar duniya ta sa suka kangarewa Allah da tafarkin Allah ba yawmun yajiul muttaquna li rabbihim ranar da masu tsoron Allah za su zo gurin Allah Allah ya sa muna ciki da ni da ku baki daya wafdan Allah ya ce malam ya ce jama'a jama'a ala nujubin abisa in garmun dawakai minal ikban wanda aka kera su daga azurfa da zinari Allah ya sa muna cikin wannan tawagar yace wayji fihi almujrimuna ila laza na'uzu billahi min hala Allah ka tsare mu daga wannan tawagar ka tsare jikin mu daga shiga cikin irin waɗannan mutane wayji fihi almujrimuna ila laza mutane mujrimai maqiya Allah maqiya manzan Allah maqiya addinin Allah kangararrun bayi la'anannun bayi fandararrun bayi waskatattun bayi wanda ba sa kan tafarkin Allah za su zo wa Allah wayji fihi almujrimuna ila laza za su zo a cikin wutar laza malam yace yatamammazuna tamammuzal atashani suna fitar da harke suna lallaga suna lasar baki irin na mai jin kishi ruwan da ba zai samu ruwa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yatalammazuna talammuzal atasha suna lasar baki ga kishi ruwa ga yunwa dan Allah ka dubi kishin da yanzu kake ciki yanzu a ce a dandana ma azaba a ce ba za ka sha ruwa ba sai da asuba kuma muqaddara yanzu wannan azumin da yanzu kake yi a ce babu shan ruwa babu cin abinci sai asuba mai zuwa jama'a an dandana mutun azaba ko ba dandana mishi ba zai sha wahala ko ba zai sha wahala ba zai sha wahala to ranar tashin alkiyama rana ce za ta zo jama'a daidai da kunyar mu daidai da kunyar mutane sannan babu inuwa babu inuwa sai inuwar Allah yawma la zilla illa zillu ranar da ba wata inuwa sai tashi sai wanda yayi aiki ɗaya daga cikin bakwai din nan zai samu sadadawa ya shiga cikin wannan inuwa amma wallahi idan baka yi ɗaya daga cikin bakwai din nan ba za ka shiga ba wannan ranar ake ankarar da mu ake tunatar da mu cewa duk wanda yake zina ya bari don wannan ranar ba za ta yi mazinata daɗi ba duk mai shaye-shaye ya bari don wannan ranar ba za ta yi wa ƴan marisa da ƴan kafso daɗi ba masu askin banza su bari don ba za ta yi musu daɗi ba ƴan luwaɗi su bari don ba za ta yi musu daɗi ba mata masu maɗugo su bari maciya amana su bari masu zambar bayin Allah su bari yaro a gurin mai gidansa yana cutarsa ya bari mata ta daina cutar mijinta miji ya daina zaluntar matan shi ƴaƴa su yi wa iyayensu biyayya iyaye su yi wa ƴaƴansu adalci duk me ake gudu kar ya faru da mutum shine bala'in wannan kiyamar kada ya rugunsu ma da mutum shuwagabanni su yi adalci su taimaki mutane alƙawuran da suka ɗauka su cika abinda suka san yana neman taɓarɓarewa su tattaro shi da dukkanin hikimomi da dabarunsu na shugabanci domin wannan shine amfanin shugaba yasa ake cewa shugaba mai cikakken iko yana da damar dakatar da duk wani wanda bai masa ba da kuma duk abin da ya ga matsala ne zai iya taka shi kuma ya zauna lafiya to amma an ba su ragama an ba su dama an danka musu duk wani abu da ya kamata su ɗauki irin wannan matakin amma sun gagara yau an wayi gari da yawa daga cikin mutane suna cewa a ba su dama mana a gani idan su ba za su iya kare kansu ba idan dai har mutane suna ji a jikinsu in an ba su dama za su iya kare kansu ashe kenan min babu aula gwamnati ta iya kare mutane daga abin da yake faruwa min babu aula ta kare mutane amma mutane suna ta kwarmato an yi nasiha an ja kunni an yi huduba an ja hankali an yi wa'azi an je gaba da gaba an yi zarful zaman da zarful makan da komai yanzu dai ya tabbata da yawa daga cikin al'ummar Najeriya sun yi da cewa gwamnati tana nema ta gaza dangane da kare rayukansu da dukiyoyinsu ya tabbata babu yadda aka iya yasa Allah madaukakin sarki yana da ka'ida idan ya saka mu muka yi to wallahi tallahi za mu gamu da shi idan ya bamu doka ba mu gu ba to za mu ainihin wato gamu da shi zai hallaka mu ne zai dammara mu ne imma at-tadmirul hissi imma kuma at-tadmirul ma'anawi Allah zai iya yi mana gabaki daya yasa yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan
wa idza aradna an nuhlika قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
الله يتوى إذا أردنا أن نهلك قرية إذا ما كان فاتم حلك وتأل قرية أمرنا متر فيها سيما أمرت من ين القرية من ين كسر من ين قرن wasu malamai suka ce ana kaddara bi ta'atillahi a wannan zakanin domin inna Allah la ya'muru bil fahsha, Allah baya umarni da fakar fahsha, wallahu la ya'muru bil fahsha. Amarna mutura fiha sai mu umarci manyan garin bi ta'atillahi cewa su mana da'a, amma sai fa fasahu fiha ai fa kharaju an ta'atillahi sai su fita daga yi wa Allah da'a, dama shine ma'anar al-fusuq al-khuruj an ta'atillahi, mutun ya fita daga yi wa Allah da'a. Fafa sakofiha sai su fita daga yi wa Allah da'a, su dinga fasikanci, su dinga zalunci da keta da mugunta. Allah ya ce fa haqqa alaiha alqawl, sai gaskiyar magana ta tabbata a wannan kasar. Allah ya ce fa dammarna ha tadmira, sai mu rugurguza ta rugurguzawa, mu rabbaballa ta babballa, mu watsa ta watsawa. Allah ta ce ai Allah ka ba mu ikon binka ya Allah, Allah ka karkatar da zukatanmu daga saba maka ya Allah, Allah ka karkato zukatanmu zuwa ga yi maka da'a ya Allah. Da haka yace kullu man alaiha fani, komai da ka gani a duniyar nan zai kare, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, abinda zai saura a cikin al'amarin wannan duniya shine fuskar ubangijinka ma'abocin girma da karamci. Wannan sai nuna daga cikin siffofin da Allah ya siffanta da su. Allah ya siffanta da fuska da siffa ta fuska, ba a fassara ta da ni'ima ko falala ko kaza, a fuska zaka bata suna sai dai kadai Allah shi ya san wannan irin fuska ne. Da ni da kai ba wanda ya isa yace ga irin fuskar Allah, amma tunda Allah ya ce yana da fuska, to lalle dole mu imani cewa yana da menene, yana da fuska. Wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiba. Allah ya ce da wannan ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa. Yace yas'aluhum man fis samawati wal ard, mutanen da suke cikin sammai da kansai suna bincika suna tambaya cewa kulli yaumi kulli yaumi kowace rana huwa fi sha'ani, Allah yana cikin sha'ani. Malamai suka ce ma'anar wannan kowace rana Allah yana cikin aiki, yasa la ta'khuduhu sinatun wala nawm, al-hayyu al-qayyum, qayyumiyyar ubangiji ita ta hana yayi bacci ko yayi gangadi. Domin idan Allah ya siffanta kansa da bacci ko gangadi, to ya kake tsammanin duniya za ta zauna? Daga Allah ya cire hannunsa akan duniyar nan na sakan daya, kaga wannan fiofin da yake sama da kai, wallahi rubzuwa zai yi akan ka. Kaga wannan ginin da yake gefen ka, wallahi kwantowa zai yi akan ka. Kaga wannan filar, wallahi sai dai ka ji ta a tsakiyar kwanyar ka. Saboda haka kulli yaumi kulli yaumi huwa fi sha'an, kullun Allah a cikin aiki yake, baya bacci. La ta'khuduhu sinatun wala nawm, inna Allaha la yanamu wala yanbaghi lahu an yanama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya bacci, kuma bai ci ma bai dace da Allah ba. Kuma da yazo yake magana akan cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun, gangadi baya kama Allah ballantana bacci. Shin da gangadi da bacci wanne ne babba wanne ne karami? Bacci shine babba ko? To amma me yasa Allah ya fara korewa kansa gangadi kafin ya korewa kansa bacci? Tunda bacci shine babba, ai ya kamata a fara kore babba sannan a kore mai karami, amma sai Allah ya fara da karamin sannan ya kore babban daga baya. Sai malamai suka ce galibi shi bacci sai idan kana bukata ne, in ka zo ka kwanta zaka yi shi, haka ne ko ba haka ba? Amma shi gangadi yana iya daukar ka ba tare da ka sani ba, haka ne ko ba haka ba? To shi yasa sai Allah ya fara korewa kansa nau'in baccin da yake iya rinjayar wanda ma bai nufaci yin baccin ba, ballantana kuma baccin da ke ka nufate shi da kanka sannan ka yi shi. Da haka sai Allah fara korewa kansa gangadi, tunda shi zai iya satar ka ma baka ankara ba. Bacci kuwa sai ka yi niyya ka zo ka kwanta sannan ka yi, amma sai Allah ya fara da wannan gangadin saboda ya nuna cewa gangadin yana iya satar mutum, to shi gangadin baya kama shi, haka kuma baccin ma baya kama shi. Saboda me? Saboda shi al-qayyum ne. Abinda ake nufi da al-qayyum shine wanda tsayuwarsa ta bambanta da duk wata halitta. Kai yanzu idan ka jima a zaune sai ka gyara kafa, haka ne ko ba haka ba? Ka gyara duwawunka, in ka jima a tsaye sai ka gyara kafa, in ka nada hannunka wataran kana bukatar ka miƙe, in ka miƙe kana bukatar nadewa, haka ne? idan ka kwanta a gefen dama kana buƙatar ka juya ina hagu in ka juya hagu kana buƙatar dama to kai baka da kayyumiyya baka da tsayuwa ta hakika to shi kuwa Allah cikakkiyar kayyumiyya wadda baya jin komai gangadi gajiya bacci tunani nazari baya kama Allah kawai a cikin aiki yake yanzu nan sai ya kashe wani yanzu kuma sai ya raya wani yanzu nan sai Allah ya sa kai kudi yanzu kuma sai Allah ya sa ya talauci yanzu yau din nan Allah ne kadai ya san waɗanda suka yi kudi ba mamaki da ni da alarma muna ciki ko da kuma ko to ba mamaki an gane magana da kyau ko yau din nan ba a san adadin wanda Allah ya kudintar ba akwai wanda yau din nan ya samu ya kai naira miliyan 100 akwai wanda ya samu miliyan 200 akwai wanda ya samu 500 akwai wallahi wanda ya samu biliyan 1 ma a yau din nan kuma Allah ne ya bashi an gane magana da kyau to wannan shine kayyumiyyar Allah kullum a cikin aiki yake akwai kuma a yau din nan wani ya talauce har abada kuma har ya mutu ba zai kare yin kudi ba ko babu za a samu wanda Allah ya yi wa haka a yau din nan akwai wanda Allah ya kashe ya tafi lahira akwai kuma wanda ya fi shekara 10 yana jin ya yau kuma ya warke tarwal kuma zai kara kusan shekara 30 nan gaba kafin ya mutu haka ne ko ba haka ba akwai su da yawa kai baka sani ba ni ban sani ba amma shi Allah da ke kulli yawmin huwa fi sha'an ya san su waye da haka ka nema gurinsa subhanahu wata'ala sai ya maka ya kuma kara maka wannan shine Allah amma wallahi daga ka watsar da hika kama wani to ka kama iska ka kama karmami ka kama hayaniya ko ba abinda zaka je duniyar lahira ba abinda zaka samu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya kara mana imani da takawa da tsoron Allah abinda muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya bamu wanda muke neman tsarin sa na sharri da fitina da masifa Allah ya yaye mana Allah ya zauna da mu lafiya a wannan kasa ya kawo mana dauki ta inda ba ma tsammani subhanahu wata'ala ya Allah wanda suke dugun zuba mu cikin bala'i da masifa a cikin wannan kasa idan cikin ilimin ka na gaibi ka san masu yiwuwa ne Allah ka shirye su amma idan cikin ilimin ka na gaibi Allah ka san ba masu shiruwa bane idan shugabanni ne Allah ka kwace kujerar su kuma ka dankofar da su idan talakawa ne Allah ka kara talautar da su idan yan ta'adda ne Allah ka sa su ta gudu a jeji su rasa ina za su tsaya har su mutu duk wanda ya kai ake shirye fitinan nan da ke Allah in ka san cikin ilimin ka na gaibi ba mai dawowa a zauna lafiya bane da ke Allah ka daidaita shi muna addu'a Allah ka zauna da mu lafiya muna marhabul lali da ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban malam Aminu Ibrahim Daurawa shine malam Abubakar wato Darus Sunna wanda yake rike da babban markazi na ainihin wato malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda ake kiransa Darus Sunna a garin Kano malam Abubakar wallahi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ya sha kira na a waya yace malam inni uhibbuka fillah malam ina son ka don Allah dan haka ina bashi amsa kuma yanzu ma ina ƙara ƙara bashi amsa ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani lahu ya Abubakar Allah da ka so ni saboda hi muna addu'a Allah ya so kai kuma ya baka aljanna saboda haka masoyi ne babba yana yawan kira na mu gaisa mu tattauna mu yi hira a cikin waya sannan yana ta alƙawarin duk ranar da Allah ya sa ya shigo Gombe zai zo ya ziyarce mu a wannan majalisi namu mai albarka to alhamdulillah da zo ake gaya mun ya shigo kuma ya ce zai kawo mana ziyara wannan guri dan haka za a yi hakuri duk da lokacin ya tafi mu bashi koda minti 5 ne ya gaya mana wasu kalmomi guda biyu wanda za su mana amfani muna addu'a Allah ya saka wa malam da alheri gudunmawa da yake bawa addinin Allah Allah madaukakin sarki ya biya shi da aljanna babban malamin mu kuma malamin sa malam Aminu Ibrahim Daurawa yana nan a gare ni yana mana tafsiri Allah ya saka mu da alheri Allah ya sa ya gama da wannan duniya lafiya Allah ya kara masa lafiya da imani malam barka da zuwa muna marhaba da alheri da zuwa ka sarda